من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوا مسلمي ولن دسكي halarci a wannan gurin da ma waɗanda za su saurare mu a kafafi daban-daban da kuma baƙonmu Alhaji Bala Ishaq ine muna cikakkiyar gaisuwar musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna a yammacin talata 11 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2025 Allah madaukakin sarki ya sake hadewa da mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Kuku Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya karbi azumanmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu da addu'o'inmu gabanin fara karatu zai sanarwa baƙonmu wanda ya tattaki daga Kano har zuwa nan Sokoto yau kuma yanzu ne isuwar shi Sokoto kuma sauki bai sauka ba yayi wajen tafsir su ne suka ɗauki nauyin tafsir a Jigawa State wanda ban so in ce komai sai ranar rufewa zai yi cikakken bayani game da cewa su wane ne kuma wani irin kokari suke muna ranar rufewa zai yi wannan cikakken bayani insha Allahu ta'ala gashi kuma sun same mu cikin tsananin zafi duk da yake bana ba a yi zafin bara ba ko ga iya condition din namu kuma barayi sun yi aikinsu fanko ne kurum barayi sun zo sun dauki Malam Aminu ya faɗa mini jiya ma nan kamar zan suma. Akwai wata rana randa nake karatu ma wallahi sai na rasa inda nake, farkuwa kawai na ji kamar wanda ya suma ya farfado saboda tsananin zafi. Ina miƙewa zufa ne ke zuba. Lokacin na farfado ma ban san inda nake ba, sannan na gano masallaci ne nake, na gano tafsir ne ake, na gano Ramadana ne, amma na rasa inda muka tsaya. Sai na sallame tafsirin nan, mutane suka taso daga ko ina gashi an ciccika. Lokacin ba a yi wannan gyaran ba, an ciccika ko ina masallaci ya zama mutane suka taso. To akwai tsananin zafi Sokoto, bakinmu sai su yi haƙuri da yanayin garin. Kuma yanzu farawa ne, tunda muna cikin watan Maci ko farawa ne zafi Sokoto, sai wuraren watan April May sa'annan ne gari yake gasuwa sosai da sosai, ga kuma mutane cikin tsananin talauci. Na gabacin Sokoto kuma ga su cikin wahala. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To akwai mutane biyu da suka yi tambaya wadda zan karɓa a gurguje saboda mahimmancin tambayoyinsu. Nikan ɗan duba daga cikin tambayoyin, guda ma har ya yi aiki da wasu abubuwa wanda na ga cewa ya kamata yi magana a kai a gurguje. Mai tambaya dai na farko abinda yake magana a kan wanda aka haifa ba da uba ba, bi ma'ana wanda muke kira shege ko, shi yana shiga aljanna ko bai shiga aljanna, yana limanci ko bai limanci, ana bashi aure ko ba a bashi aure, saboda shi ya samu kanshi ciki irin wannan yanayin, mutane suna gudun shi kuma ba su ma'amalar mutunci da shi kamar yadda suke tsakanin junansu. An fahimci wannan? To ga yadda ya bayani dai, akwai ban tausayi matuƙa. To ƴan uwa musulmi, shege fa ba shine mai laifi ba, da za a riki mai laifi da waɗanda suka yi aikin samar da shi, aikin haihuwar shi, da su ne masu laifi ko? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadiqul masduq, hadisi na cikin silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 2186, ya ce shege bai da ko da ɗigo na kaso na zunubi na iyayen shi da suka yi zina suka haife shi haihuwa ta zina. Annabi ya ce shege bai da wannan laifin. Allah maɗaukakin sarki bai ɗora mishi ko da ɗigo ɗaya na laifi ba, daidai yake da wanda yake da nasaba mai girma, wanda ke jin kanshi ɗan babban gida, ɗan manyan mutane. An fahimci wannan? Ɗan limamai, ɗan sarakuna, daidai suke, saboda laifin me yayi. Annabi da ya ba da amsar irin wannan tambayar wadda aka yi min yanzu, sai karanta aya Al-Qur'ani mai girma, inda Allah maɗaukakin sarki shi ma yake tabbatar da haka, wala taziru.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala taziru waziratun wizra ukhra, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
To Allah madaukakin sarki yace wala taziru waziratun wizra ukhra, watare mai daukar kayan nauyi ba ta daukar laifin wata. Shi dai shege ba shi ya aikata zina ba ko? Iyayen shi ne suka aikata, don haka laifi yana gare su. Sannan wama kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula, ban mu zama muna azaba ba, ban mu zama masu yi ma wani azaba ba sai mun aiko mishi manzo. In ya kidin manzo, to shin laifin me shege yayi? Don haka shege daidai yake da kowa. Ina fatar an fahimta. Ya uwa mu dina kyama zuwa gare su, idan shegi ya zama musulmi yayi karatu sai ya zama limamin juma'a, idan dan liman ya lalace ya bi duniya kuma sai ya zama limamin me, limamin gidan giya ko da haka. Akwai adalci cikin shari'ar musulunci, ba shari'a ce da ke riƙon mutum a kan laifin da bai aikata ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai mai tambaya ta biyu shi kuma ya ce akwai wasu abubuwa waɗanda ake sha waɗanda na taɓa bayani a barana ko bariya cewa waɗannan abubuwan suna ƙunshe da giya. Shine sai ya ɗauko wasu abubuwan sha guda biyu ya zo da su, yana tambaya da ire-irensu shin waɗannan abubuwan giya ne ko ko ba giya ba ne. An fahimta kun gansu ya ɗauko su ya zo da su. To kun gani na yi boko na san hukunce-hukuncen zamani, sa'annan na san hukunce-hukuncen shari'a ta musulunci. Ba haka kurum za ka ɗauki product ka ɗaga ka ce wannan giya ba ne. Ga shi ga jikin product ɗin sun rubuta non-alcoholic, an gane? Ga shi sun rubuta non-alcoholic sun ce ba giya ba ne. Duk da yake akwai masu rubuta non-alcoholic ɗin amma kuma giya ce. Wannan ma na san gaskiyar magana, tun bai tuho ba shekara da shekaru na san gaskiyar maganar abin da ke cikin wannan. Amma dai ranar rufe karatu ita ce ya kamata mu yi magana a kan al'amarin da ya shafi maye. Rana ce wadda za mu fitar da abubuwa da dama waɗanda mutane suke sha waɗanda akwai giya cikinsu. Wasunsu an rubuta non-alcoholic. Menene dalilin ce wasu non-alcoholic? Saboda sun yi riƙo da fatawar wasu malamai waɗanda ke ganin cewa idan ya kasance ka yi wani product wani abin sha sai ka ɗibi giya sai ka ɗan tarfa ciki baka zuba da yawa ba wadda ba ta bugarwa, to is non-alcoholic. Amma kuma fa akwai giya ciki amma ba mai iya bugar da mutane ba, shi ne ma'ana. An gane wannan? Akwai waɗanda ke rubuta non-alcoholic suna nufin akwai giya amma ba ta iya bugarwa, saboda akwai fatawar malamai waɗanda suka ce idan giyar idan abin an sha baya bugarwa ko da ko an tarfa giya ciki ba illa. Akwai waɗanda ke ganin cewa abinda duk ke da giya komai ƙanƙancinta in dai akwai giya ciki to a bar wannan abin laifi ne. Ma askara kasiruhu fa qalilhu haramu. An fahimci wannan? Sannan za a samu abubuwan sha da dama waɗanda mutane ke sha waɗanda yake akwai giya ciki, don shi ma na zaɓi ya zamo karatunmu na rufewa in Allah ya nufa ya kasance game da abin da ya shafi giya. Sai ya zama mun fito da wuri domin mu fito da abubuwa da dama bayan mun yi bincike ga abin da ya shafi shari'a wannan ta zamani. An fahimci wannan? Domin akwai waɗanda suke masana ne ga al'amarin da ya shafi shari'a ta zamani, akwai masana, akwai kuma dai mashawarta da makamantansu. In mun gama dai daga ƙarshe za mu fito za mu yi bayani, mutane za su ji kuma za su gani ire-iren waɗannan abubuwan. Kuma zan ba ku formular duk abin da yake da koda ɗigon giya ne akwai yadda za a yi ka gano yana ƙunshe da ɗigon giya. Ko da ɗigon giya in ma ban ɗauko shi na ce gashi wannan yana ƙunshe da giya ba, to in dai yana da giya akwai hanyar da za ka bi wadda kowa zai iya yinta kai tsaye ya gane cewa wannan yana ƙunshe da ɗigon giya. In kana bisa fahimtar cewa in abu ya ƙunshi ɗigon giya ba a sha, kaga ka sani. In ma za ka sha ɗin kaga cewa ba za ka iya daina sha ba, ko kuma kana bisa fatawar ana iya sha in dai giyar ba ta bugarwa ba ta da yawa ciki percentage nata bai taka karya karya ba, wannan dai duka ta rage gare ka. Amma dai ka san da presence na giya ciki wannan abin da za ka sha. An fahimci wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izastahallat ummati khamsan فعليهم الدمار اذا الامه suka halatta abubuwa biyar yace to rosi yosu tazo idan al'umma ta suka halatta abubuwa guda biyar to rosi war al'umma ta yazo wadannan abubuwa ne annabi yace na farko idza zuharat tala'un idan la'anci cin ya bayyana ta bayyana ya kasance kullum mutane la'anan juna ake ta yi ba mai fadin alkhairi game da dan uwan shi abin ya taso tun daga yan tasha suna la'anci ciniya ya komo har cikin gida matan aure suna la'anci ciniya mata da miji suna la'anci ciniya da juna yaran su su dauka ko abu ya komo har masallaci kaga duk wanda ya mike cikin masallaci kokarin la'anar dan uwan shi yake yi maimakon ya kokarin gayyato shi zuwa ga musulunci bil hikima wal mau'izati alhasana to sai kaga ba haka ake ba sai kaga kokarin la'ana ake ta yi abu kalilan Allah an ci mutum wanda yana cikin dabi'un annabi wadanda suke cikin at-taura da injila cewa bai zamo mai la'antar mutane ba inde kai zaka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to kada ka zamo cikin masu la'antar mutane annabi yace wa sharabul khumura suka shagiyoyi sai bai ce khamra ba ko sai ya ce khumura saboda zamani ne wanda giya za ta fi dari za ta kai ɗaruruwa nau'i daban-daban abubuwa na sha na giya za su yawaita akwai abubuwan da suke the highest concentration of alcohol menene alcohol shine ethanol C2H5OH ita ce ethanol tana karkashin family na alcohol ko tun daga methanol ethanol propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, octanol, nonanol, and decanol. Da sauran isomers duk da suke da su ko? An fahimta? So wadannan ethanol din ita ce aka zabi, ita ce giya wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haramta a zamanin shi da duk wata giya wadda ta aka kirkiro ta dauki siffa ta wannan giyar al-khamru ma khamar al-aql giya ita ce duk abin da ya toshe hankali ko duk abin da ya toshe hankali kuma wannan abin idan ya kasance in kal kwankwade shi yana toshe ma hankali to kalashe shi ma haramun ne shi ma ka sha giya ina fatar an fahimta annabi yace wa sharabul khumura suka shagiyoyi wanda shan giya ba karamin bala'i bane malaman musulunci sun tabbatar kamar yadda yake cikin littafin az-zawajir cewa duk wanda yake shan giya in ya mutu in kuka turbuɗe shi da za a je a tono shi da za a ga an juya fuskar shi daga alƙibla duk wanda ke shan giya in aka tone shi za a ga an juyar da fuskar shi daga alƙibla Allah bai da bukata ga mashayi giya saboda giya ita ce ummul khaba'is duk wani mummuna aiki da ake yi giya ita ce uwa ga wannan mummuna aiki kuma giyan nan da komai ake yin ta ko menene ake yin ta wani ya zo ya taso daga ƙauye ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Jabir ibn Abdullah al-Ansari ke ba da labari ya zo daga ƙauyen Jishan ƙauyen Jishan kuma yana cikin ƙasar Yemen don haka ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an sharabin yashrabunahu game da wani abin sha da suke sha bi ardihim a ƙasarsu min az-zura wanda suke da dawa ko masara ko dawa su dauka su yi
yuqalu lahu nizru, ana kiran shi burkutu. Mun san burkutu wannan? Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, aw muskirun huwa, shin yana sama yi shi wannan abin? Dan shi ba burkutu, nizrun ba burkutu yace ba, kamar kunun zaki haka. Suna ne yasa aka samu mai dadi aka yi, ba wai an yi suna ne wanda ke nuna wani mummuna abu ba, amma burkutu ne. Sai manzo Allah yace yana sama yi. Fa qala na'am, yace ya Rasulullah yana sama yi. Manzo Allah yace to kullu muskirin haramun, dukkanin abinda ke sama yi wannan abin haramun ne, kuma alƙawali ne ga Allah. Annabi ya faɗa mishi cewa duk wanda ya sha giya ta duniya, wa inna alallahi ahadan, akwai alƙawali mai tsauri wanda Allah ya ɗauka, liman sharibal muskira, ga wanda duk ya sha abin da ke sama yi, an yasqiyahu qinatal khibal, ya shayar da shi ruwan ƙurjin ƴan wuta. Allah ya yi alƙawali duk wanda ke shan giya ainihin kiyama sai ya shayar da shi ruwan ƙuraza. Mun san ƙurji? Gyambuna. An gane? Ƙuraza ne masu wari na ƴan wuta, wanda wani hadisi, wanda hadisin ba mamaki ya taka martabar Hassan, ya ce da za a ɗibi guga ɗaya ta wannan ruwan na ƙuraza ƴan wuta a kawo saman farko. Dibi tafiyan saman farko, Bature bai taɓa tunanin ya yi rocket wanda za ta iya zuwa saman farko ba, bai taɓa ba don bayyuwa. Tafiya ce ta trillions of kilometers. Na faɗa muku, haske wannan da ke tafiya kai tsaye da bangon duniya zuwa bangon duniya cikin sakan ɗaya, ko kuma cikin maka raba sakan goma, ya kai da bangon duniya zuwa bangon duniya. Tun zamanin Annabi Adam in ka aike shi, har yanzu ko da alamar kama hanya ma bai fita zuwa saman farko. To wannan saman farko din, a ɗauko wannan abin a aza, to da duniya ta ruɓe da abin da ke cikinta. To Allah ya yi alƙawalin zai shayar da shi daga inatul qibal. Qalu ya Rasulullah wa ma inatul qibal, suka ce ya manzo Allah, ni ake kira haka kuma? Kale yace irqu ahalin nari, yace zufa ne na ƴan wuta, au isaratu ahalin nari, ko kuma ruwan ƙuraza ne da aka tattatsi na ƴan wuta. Kuma wannan hadisi yana a sahihu Muslim, yana a sunanul mujtaba na Imam an-Nasa'i. Don haka giya bala'i ce ko? Kuma duk wanda ya mutu yana shan giyar duniya bai shan ta lahira, duk wanda ya mutu bai tuba ba to bai shan giyar lahira. In mun zo karatu za mu wasa'a, za ka ji irin bala'in da ke cikin giya. Kun ga na farko ya ce idan la'ancece ne ya tabbayar na cikin mutane ko? Na biyu ya ce idan aka sha giyoyi. Na uku ya ce wallabisul harira, mutane suka sa alhariri nau'i daban-daban. Na tabbata ko cikin masallacin nan idan aka rufi akwai masu alhariri. Alhariri yadi ne, kyalle ne, nau'in sutura ne, shi ake kira alhariri. Na tabbata ko cikin masallacin nan akwai shi, domin ku nikan fita ga hanya, nikan kan shiga cikin mutane, an halatta na ana tasawa, ana kawa, ana alfakari, kuma ana bugun gaba. Na hudu yake watakhazir qayyan, sa'annan suka riki mata mawaka, mata mawaka masu zaƙin murya suna ta waƙe-waƙe ana ta saurare. Yake to in fa al'ummata ta riƙe irin waɗannan abubuwan fa, to rushewar wannan al'ummar tawa ya zo, lokacin ya zo wanda za su rushe, su koma ba mai tsoronsu, su koma ba kowa ba, mutanen da duniya take gudu. Umar yace inna kunna qauman azilla fa a'azana Allah bil Islam, yace da can muna cikin kafirci, mun zamo wulaƙantacci, amma kuma gashi yanzu Allah ya ƙarfafa mu da musulunci ko? Bible yace the stone which the builders rejected has become a cornerstone. Musulmi ya zama cornerstone, ya zama dutse mai amfani, ya zama zinari, ya zama diamond. yace idza zahabna naltamisul izzata min ghairihi zalallako yace idan ku muka saki musulunci muka ce zamu bi izza ga wani abu wanda ba musulunci ba zamu wulakanta to annabi yace al'umma za ta wulakanta in tariki wadannan musamman mawaka mata suna ta waƙe waƙe masu dadi waqta farrijal birrijal wan nisa'u bin nisa'i aka waye gari maza sun wadatu da ƴan uwansu maza mata sun wadatu da ƴan uwansu mata harka gi ta ga miko ina duniya musulmi sun karba sun runguma namiji da dan uwan shi namiji mace da ƴar uwarta mace in al'umma ta zamo haka to rosawar wannan al'umma ya zo sa'an nan ma tashin kiyama ya gabato alamomi ne na tashin kiyama kuma wannan zai kasance ne insha Allah lokacin da duk da ɗakin Ka'aba an rusa lokacin da suka samu sa'a suka rusa ɗakin Ka'aba wanda kuma in sun rusa ɗakin Ka'aba ba za a sake gina shi ba har duniya ta tashi lokacin da la yuqala fil ardi Allah Allah sai ka shiga tsakiyar birnin Kano ka ce Allah sai mutane su rika kallon ka ba su san me ake nufi ba ka dawo tsakiyar birnin Sokoto ka ce Allah mutane su kama kallon ka kuma wannan ba kuwa kalma ba me kake nufi da ita lokacin da duniya ta sunkuya zuwa ga tafiya ya Allah kada ka gwada mana wannan lokacin amin don haka yanzu ba zai iya ce maka abu kaza akwai ko babu ba amma wallahi na sani waɗannan duka na karanta su na san abin da ke cikin su na san ingredients na su na gaskiya in suna da giya in babu giya amma dai ba lokacin fadi bane yanzu mu jira lokacin da za a rufe wannan tafsir ina fatar zan yi bayani kokwara in ma in fito da abubuwa in gwade su in ma in baka formula da kaji use the formula da kai amfani da ita kai tsaye zaka ga sakamakon ka insha Allah ta'ala ina fatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu amin tausayi ci gaba da karatun mu sai ci gaba da karatun mu muna karatu game da addu'o'i da kuma karɓar addu'o'i ko musamman wanda bai samu zuwa Makka ba kuma sannan bai samu zuwa Madina ba sa'annan Baitul Maqdis kuma ta yi mishi nisa mun san Baitul Maqdis ma a wannan zamanin akwai wahala yana da wahala ka iya kai kanka Baitul Maqdis yanzu musamman yadda ake ma musulmi suna na ƴan ta'adda yana da wahala ka iya samun visa ka isa can ga yaƙe-yaƙe kuma ko ana cikin tsakiyar yaƙi yana da wahala to amma dai ga Makka nan ga Madina nan in baka samu zuwa Makka ba je Madina in ka samu dama je Makka je Madina gurare ne waɗanda suke masu matuƙar albarka waɗanda na yi bayanin su a tafsirin Manasuratul Isra sannan ma wannan Ramadana din na dan ɗebo bayani an fahimci wannan nan gaba kuma zan ci gaba da wasu bayanai waɗanda bai yi ba game da Makka din da kuma Madina saboda bayanai ne masu ɗimbin yawa idan aka ce a zauna zaman yin su sai a shekara ana yin su garuruwa ne masu matuƙar albarka garuruwa ne masu matuƙar albarka garin Makka da kuma mi garin Madina kuma dukkanin su kowannen su harami ne ko ya haramta a yi yaƙi ciki ya haramta a yi tsintuwa ciki ya haramta a yi dukkanin wasu abubuwa a garin Makka in ka je ka yi laifi irin wanda kake yi a Sakkwato ko a Kano ko a Kaduna ko a Jigawa ko a wani gari to za a lullunka ma zunubi goma shi yasa wasu malamai suka ce ba su iya zama cikin garin Makka suka gudu suka ce to gudun suke suna laifi ana rubuta musu laifi ana rubuta musu zunubai da yawa ko don haka idan ka je ka fuskanci ibadar da ke gabanka ka fuskanci ibadar da ke gabanka ka fuskanci addu'o'i addu'o'in nan suna da yanda ake yin su wanda shine da yawa muka rasa dan shi ne sai mu daga hannu mu yi ya rabbi ya rabbi ya rabbi amma mu ga bukatocin mu ba su biya. Ibn al-Qayyim a cikin littafin da ke addu'a ma Allah ya karba, mutum ne wanda ya kallafa zuciya ce ga baki daya mai shi zuwa ga Allah a lokacin da yake addu'ar, ya bar tunanin duniya, ya bar tunanin komai, ya maida zuciya ce zuwa ga Allah. Na ba mu misalin wani masallaci kamar yadda Safi'ur Rahman al-Mubarak Furi ya zo da shi a littafin sharhin Tirmidhi Tuhfatul Ahwazi. Salla yake yi, yana cikin salla ya kai ga wata aya ya rika maimaita wannan ayar, ya rika maimaita wannan ayar saboda tashin hankalin da ke cikin wannan ayar bai gushe ba, yana maimaita ta fa harra mayitan sai gashi ya fadi ya mutu.
Allahu Akbar.
Fazuqu falam nazidakum,
fazuqu falam nazidakum illa azaba.
Ara mana dai alaramma,
fazuqu falam nazidakum illa azaba.
Autir alaramma li anna allaha witirun yuhibbul witra.
Fazuqu falam nazidakum illa azaba.
Wannan ita ce aya mafi azaba a cikin alqur'ani, ya kai gare ce ya riga karanta sai ya fadi kawai ya mutu. Wani ma ya zo yana karatun Qur'anin sai ya ji an kira shi min nahiyatil baiti, cikin dare yana sallah, an ce mishi akwai jama'a ta aljannu guda hudu, jama'a fa ba aljani kwara hudu ba, jama'ar aljannu hudu waɗanda sun kama hanya suka ji kana karatu wannan ayar suka sun koyar da kansu, ba wanda ya koma shedawa, kowanne su ya dauke shedan shi saboda fitinar da ke ciki wannan ayar, ba su gushe tsaye wannan gurin ba, faharu suka fadi ga baki daya suna matacci. To ana son zuciyar ga baki daya ta jayu, don haka addu'a ma sai an baka training ya ya kamata ka tsaya ka dage kai addu'a. Kai da baka je badin, na ba mu wasu daga cikin hanyoyi kaman sallolin dare ko ya zanka tashi cikin dare. Akwai wata sa'a cikin dare da Ubangiji ke tashi la, ina mai bukata in karba mishi, ina mai kira in ina mai kira in karba mishi, ina mai roko in bashi abin da yake roko. To idan ka yawaita yi, ka yawaita yi, yau kai gobe kai, ka kidaina yi, wallahi zaka dace da wannan. Sai dai na Umar yace ai duk kofar da ake kwankwasa aka nace da kwankwasa sai an bude ta ko, don haka dukkan nace cikin dare da yi, yau kai gobe kai jibi kai, dacewa ga kai da wannan sa'a. Manzon Allah yace cikin dare akwai wata sa'a ta ijaba wadda da ka roka da Allah ya karba maka, yace kuma tana kowane dare akwai ta, kowane dare na Allah, Allah yana da wannan sa'a wanda zai budawa duk abin da ka roka ya karba maka. Sannan kai da baka samu zuwa ba, ko baka da abin da zaka zo ko, ga hanya ta gaba wadda zaka bi, yawaita salloli na nafila, yana kusantar da kai zuwa ga Allah har ya mai sheka ka zamo cikin mujabu da'awa, waɗannan da ake karba ma addu'a da sun roka da Allah ya karba saboda yawaita nafilfili. Sannan duk lokacin da wata matsala ta same ka, ruga ka je kai nafila, ka roki Allah. Wannan ita ce sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Huzaifa bin al-Yaman, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda, ya ba mu labari yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam iza hazabahu amrun, annabi ya kasance idan al'amari ya rikice mishi, al'amari ya yi mishi nauyi, abubuwa suka dagule mishi, salla miƙewa kawai za a ga yayi, ya miƙe yana ta salla. Wanda duk ya ɗauki wannan ɗabi'ar, ya ɗauki wannan salon, wallahi bai taɓewa, kuma wallahi abubuwan da duk yake so Allah maɗaukakin sarki zai bashi waɗannan abubuwan. Duk wanda ya zamanto ya mai da sallah ta zamo al'ada gare shi, madan madi ba lokacin da aka haramta sallah ba, akwai lokutan da aka hana sallah ko, kamar lokacin da rana take hudowa, sanda in ka daga kai ka dube ta zaka gabata hasken ta bai kashi maka ido. An gane? Akwai hadisi da suka zo idan ka tattara su guri daya zaka samu fasara su ita ce sanda ta hudo bata fara zafi ba, kuma idan ka daga kai ka dube ta bata fara ta kashe idanu ba, to wannan lokacin ba a sallah, haramun ne ai wata sallah ta nafila, sai fa nafilfili waɗanda aka keɓe kamar irin su tahiyyatul masjid ko, kaga su waɗannan nawazil ne, nafilfili waɗanda ake kira nawazil. Haka ma lokacin da take tsakiya inuwarka tana ƙarƙashin ƙafafuwanka, rana tana tsakiya fi kabidi sama'i tana cikin antar sama kamar yadda yake cikin Muwatta Malik, fi wasati sama'i kamar yadda yake cikin sauran littattafai, rana tana tsakiya inuwa tana ƙarƙashin mutum, shi ma an hana a yi sallar nafila a wannan lokacin. Sai fa mai sallar nawazil wanda ya zo tahiyatul masjidi, ko kuma wanda ya tahi yin sallar tawafi, an fahimta, ya je maqamu Ibrahim zai yi waɗannan rakawoyin biyu na anifin maqamu Ibrahim waɗanda mun yi bayani a kan sunan. Haka ma bayan la'asar, sai dai bayan la'asar ɗin an yi saɓani, amma magana mafi kyau bayan la'asar kana iya kai sallah. Bayan la'asar ɗin da ake nufi can ƙarshe ne zuwa lokacin da rana in ka kalle ta ba ta iya kashe maka ido, hina ta tadayyafu shamsu lil ghurubi, lokacin da rana take karkata zuwa faɗuwa, za ka ga ta yi wani kololo, ta yi wani cycle, ta yi wata ƙwallo jako wadda ba ta kashe ido, to wannan lokacin ba a sallar nafila, sai kuma ta faɗi, tana faɗuwa akwai nafilar da ake yi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman sha'a, hadisi Abdullah ibn Mughaffal ko, wanda yana a cikin sahihul Bukhari. Ina fatar an fahimci wannan. So sai ka cire waɗannan lokutan, duk lokacin da ka ji al'amari ya ɗan cizgo maka, ya baka tsoro, lamari ya ɗan tayar maka da hankali, miƙe kai nafilfili. Ya ya faru ga Annabi Ibrahim lokacin da ya shigo cikin Afirka, cikin tafiye-tafiyen da ya yi, ya shigo ƙasar Egypt, ya iske jabbarun min al-jababira, wani kangarare daga cikin kangararrun sarakuna wanda in ka zo da mace mai kyau zai ɓaci. Ya ga Annabi Ibrahim da Sara, Sara kuma ita ce mace ta biyu ga kyau a duniya, tarihin duniya gaba ɗaya. Ta farko ita ce Hawwa'u matar Annabi Adam alaihi salatu wassalam, sa'annan ta biyu ita ce Sara. Ya ƙwace Sara, Annabi Ibrahim me yayi? Miƙewa yayi ta sallah. Ita ma Sara da aka kai ta gidan wannan basarake mai ta yi miƙewa ta yi ta sallah. Don haka duk inda ka tsinci kanka cikin wani tashin hankali, miƙe ka yi sallah. Na taɓa ba mu ƙisar wani ɓarawo da wani bawa Allah ko, wanda ɓarawon ya cin mishi cikin daji, yace duk abin da ke gare ka tattaro shi kawo, yace duk abin da ke gare ka kawo a je shi nan, yace ko bayan ka aje shi kashi kazan yi, yace haba ka dai dauki kayan ka rabu, yace kashi kazan yi. Da ya bashi dama yace to yi abin da kake so kai na ƙarshe, sai miƙe sallah raka'a hudu. Ai bai gama sallah raka'a hudu ba, sai ga mutumin nan barawon nan ya faɗe yana matacce. Hubaybu bin al-Adi al-Ansari da mutanen Makka suka ce za su kashe shi, ya aikata abu na ƙarshe da zai aikata, me ya aikata? Miƙewa ya yi, ya yi alwala, ya yi sallah raka'a biyu, raka'a tayin wa jiza tayin, raka'o'i biyu waɗanda suke masu gajarci, sa'annan ya tashi. Da ya tashi ya dube su ya musu addu'a, ya ce Allahumma hasihim adada waqtulhum badada wala tugadir minhum ahada, ya musu wannan mugunyar addu'a wadda kuma addu'ar sai da ta kama su. So haka al'amari yake, ya zamanto
kai da baka da halin zuwa irin waɗannan guraren, to yi ta salloli. Shi ma wanda ya kai waɗannan guraren kada ya bi wuri ya kwanta ya ta bacci, a'a ya miƙe ya yi ta salloli. Salloli babu shakka solution ne ga kowace irin matsala. Sa'annan in ya gama sallah kuma sai ya yi mi, sai ta addu'a ko sallar nafila, bayan an kammala ta ana iya addu'a. Bata cikin irin abinda ake magana a kai na askaru duburu salati da kuma addu'o'i na duburu salat. Askaru duburu salat in an sallami ake yin su, su kuma addu'o'i na duburu salat ana yin su ne bayan an gama tahiyya gabanin a sallami na ake yin su. So nan sallah ce ta nafila, ba sallah ce ta wajibi ba. Ka samu sai kai ta, bayan ka kammala sallah sai kai ta addu'a ka. Duk lokacin da kai wani aiki ma na alkhairi ka je kai ta yi.
fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Lalle bayan ka kammala aiki alkhairi zauna, wa ila rabbika farghab, ga zuwa ubangijinka yi ta neman bukatocinka, yi ta tura bukatocinka, ka roki Allah, ya Allah ka zani ka su. Kada ka ji kunya, ma damu ba haram ne kake roko ba, yi ta roƙon Allah, yi ta roƙon Allah. Ita ce hanyar annabawa. Ba mu da lokaci da zan ɗauko tun daga annabi Adam sai na tuƙe ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mu ji shin kowannensu da bukata ta same shi yayi. Wallahi ga baki ɗayansu duk wanda bukata ta sama daga hannu ya roki Allah ko? Daga hannu suke suna roƙon Allah. Sannan idan za ka roƙi Allah, na ce akwai mabuɗi wanda sai ka yi amfani da wannan mabuɗin, sa'annan addu'a kake ke isa. Ban faɗi mabuɗin ba wancan lokacin ko kuna faɗi na manta. To mabuɗin ba wani abu ba ne, abu ne wanda yake ƙalilan ka san shi, na san shi, sun san shi, amma saboda rashin zuwa makaranta da kuma rashin shirin zuwa makaranta, ba ma ba mu zuwa babban ko ɗauki shirin mu je makarantar ba, dan shi ne yasa ba mu sani ba. Muna da hadisi duk da yake ruwayar Tirmidhi ruwaya ce da'ifiya, hadisi na 486, raunin ta ya tabbatu a littafi Irwa'ul Galil fi takhariji ahadisi manari sabil, hadisi na 432. To amma dai hadisi yana a littafin Silsilatul Ahadisi Sahiha. Idan aka tattaro turuq na hadisin, hadisin ya taka martabar hadisi hasanin li ghairihi, ya hadisi ne hasan kuma wala hasanu kas sahihi fil ihtijaj, wajen kafa hujja da hasan da sahihi duka ɗaya ne. Idan ka ƙaryata hasan ka ƙaryata sahihi, idan ka ƙaryata hadisi sahihi ka ƙaryata annabi, idan ka ƙaryata annabi ka ƙaryata Allah, idan ka ƙaryata Allah kuma tattali mazauninka a cikin wuta. To ya zo marfu'i, ya zo mauqufi, mauqufi daga Umar al-Faruq, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Sa'annan ya zo marfu'i daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marfu'i ya zo da lafazin kullu du'a'in mahjubun, dukkanin addu'a tana da shamaki tsakaninta da Allah. Shi ko mauqufi ya zo inna du'a'a mauqufun baina sama'i wal ardi, dukkanin addu'a ana aje ta ne tsakanin sama da ƙasa, ba za a kai ta wurin Allah ba. Fala yaz'adu minhu shay'un, babu abinda ke iya tattaka lawa ya je zuwa ga Ubangiji. Hatta tusalli ala nabiyyika, har sai kai ma annabinka salati sallallahu alaihi wasallam. Hatta yusalli ala nabiyyi, shi kuma wancan har sai mutum yayi ma annabi salati, wannan salatin na annabi shi an mabudi addu'a. Duk wanda zai roki Allah bai yi ma annabi salati ba, to wannan addu'a ba karbabbiya bace. Ya zo daga Fudail bin Ubayd radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yadda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza salla ahadukum falyabda bitahmidillah, idan ɗayan ku zai yi addu'a sai kira addu'a da as-salat kamar yadda bature prayer sallah prayer addu'a ko wata ruwayan wanda ta zo daga Imam Tabarani tace idza arada ahadukum an yas'ala sai ta fassara abin da ake nufi da as-salat idza arada ahadukum an yas'ala idan ɗayan ku yayi nufin yayi roƙo yayi addu'a to falyabda bi tahmidillah to ya fara da yi ma Allah godiya ya ce alhamdulillah wasana alaihi da yabo gare shi summa li yusalli ala nabi sannan sai ya yi ma annabi salati sannan sai ya yi ma wa salati annabi summa li yada bi ma sha'a sannan sai ya roki duk abin da yake so daga bakin na an jaye wannan hijabin an bude gambu an bude kyaure an bude kofa tsakanin addu'a shi zuwa ga Allah so ka kiyaye wannan yana daga cikin abubuwan da za ka yi lokacin kirda don Lailatul Qadri ka fara da yin alhamdulillah kana iya karanta ma Fatiha gaba ɗaya ko sannan kai salati ga annabi sannan sai ka fara addu'arka in ka yi haka to addu'ar an bude mata kofa abu na gaba shine ka daga hannunka sama lokacin da za ka addu'a in ka aje hannunka ƙasa haka na kamar soja ya hadu da ubangida ne ya aje hannu ƙasa kuma haka bai sare haka ba ko to sare ma Allah da zaka yi daga hannunka da zaka yi ka miƙa fuskarka ka miƙa lamarinka ka miƙa zuciyarka ka miƙa komai naka zuwa ga Allah shi kuma Allah ya yi maka alƙawari ya karbi zuciyarka ya karbi komai naka shirye yake da ya karba maka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka daga hannunka Allah kunya yake ji kamar yadda hannun nan naka bai biya maka buƙatar ka don haka kaga daga hannu lokacin addu'a yana daga cikin abin da ake so ko sa'annan ka gabatar da wani aiki na alkhairi gabanin addu'ar kamar sadaka ka ɗibi dukiya ka ciyar kana da buƙata zuwa ga Allah ɗibi dukiya ciyar kuma ka ciyar da ita inda ya kamata akwai lokutan da muke fita waɗanda muke fita da su sun sani akwai wasu suna nan sun sani kuma Allah ya shaida na faɗa musu akwai wata buƙata ga Allah zan ɗauki abinci zan kuma ɗauki kuɗi kada kuma ka ce za ka ɗauki ɗan wani ɗan abu ɗan ƙalilan alhalin kana da shi mai yawa wanda yake da ƙalila idan ya ɗauka ya bayar Allah zai karɓe shi kamar yadda yake ɗaukar na mai yawan za mu ɗauka mu bi hanya akwai waɗanda nake gani akwai addu'a da sai na karanta sa'annan sai in ɗauka ba ba tsaya yana tsayawa sai ga an dungulume shi shinkafa yana rungume shinkafa kuma sai ga an dungulume shi kuɗi kuma ko kuɗin sai na je na canjin sababbi don kada in ba da tsofaffi in bi titi haka sai na zagayo na kashe miliyoyi na kuɗi in daga hannu in roƙi Allah kuma duk abin da na roƙa wallahi babu wanda ban gani ba duk abin da na roƙa babu wanda ban gani ba kuma akwai shaida Allah shaida ne kuma akwai shaida cikin mutane akwai wanda ke tuka mota akwai wanda muke tafi tare da shi kuma akwai wanda makila suna nan sun taba ganin mu akwai wanda mun taba wucewa muka ba su to haka ake yi na bayyana wannan ne ba don in yi riya ba a saboda in ka bayyana sadakanka fa ni'ma in kuma ka boye ta duka fa ni'ma Allah yana so na yi ne don in karantar
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
تو كاغني ان كا بينا ان كا بويه دوكا الله يانا سو فما ناي هكا ني اكن بابي نا مثالي كفرن تا ما وسو ري كسا سرور cikin zuciyarsu lokacin da nake haka wasu na can makka suna addu'a su ku ni ko ina nan ina wannan wallahi duk abin da na roƙa gashi nan kullun ganin shi nake yi kullun gani nake yi kuma idan ka riki wannan icce busashe wannan idan kace ya zama danye wallahi zai iya zama danye danye in kace ya bushe zai iya bushewa turawa ne suka lalata mu suka rage muna kaifi imani game da abin da ake kira Allah har muka waye gari ba mu girmama Allah irin girman da ya kamata mu bashi ba wa ma qadarullah hakum
wa ma qadarullah haqqo qadrihi in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in
so kaga ba mu girmama Allah ba mu bashi matsayin shi ba sannan ba mu san girman annabi Muhammad ba har annabi Muhammad ya bude baki ya ce in ka karanta addu'a kaza Allah ya biya ma bukata ka tsaya kana shakku kana kokonto baka san wane ne annabi Muhammad ba su turawan da kake bi sun san wane ne annabi Muhammad sun san menene girman karantarwar shi sun san babu ƙarya a cikin karantarwar shi akwai wani bature da ya dauki wata aya cikin Qur'ani yana mamaki ya za a yi dan adam lokacin annabi Muhammad kuma a daidai irin mazaunin annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya fadin wannan yace bayyawa rabbul mashriqaini
rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini
ubangijin mahuda biyu ta rana kuma ubangijin mafada biyu ta rana mahuda biyu ta rana rana mahuda biyu gare ta mafada biyu ta rana rana mafada biyu gare ta to mu gabas muka san tana huduwa tana faduwa yamma to wanda yake ingila wadanda suke northern part na duniya da wadanda suke south africa ko kuma suke brazil ko kuma suke argentina southern part na duniya the north the south su idan kaje su sun san wannan ilimin wanda annabi bai taba zuwa ingila ba annabi bai taba zuwa argentina ba annabi bai taba zuwa south africa ba annabi bai taba zuwa hasali ma inda annabi yake zaune yana kusa ga equator wanda kamar Najeriya ne muna kusa ga equator mafi yawanci ba ma ma iya fahimtar wannan sai wadancan rana idan ta tashi huduwa lokacin December tana huduwa ne gabas maso arewa in ka diba gabas haka ba za ka ganta ba sai ka karkata kai ka diba tsakanin gabas da arewa nan take fitowa ka ga mahuda ta farko kenan amma idan ta tashi huduwa lokacin sama 21st June kuma da ka duba za ka ganta kudu take huduwa gabas maso kudu in ka duba gabas ba za ka ganta ba sai ka karkata kai kudu tana da mahuda kudu tana da mahuda arewa rabbul mashriqaini haka ma mafadar take wa rabbul maghribaini wadanda suke zauna a wadannan kasashe yanzu haka haka suke ganin ranar kaga mahuda biyu mafada biyu ya aka yi annabi ya san wannan wanda yake kusa ga layin equator wanda rana mahuda guda gare ta gabas kullun gabas take huduwa ta fadi yamma ya aka yi ya san wannan kimiyyar cewa idan ka je far north na duniya da far north da far south na duniya kana samun mashriqaini wal magharibaini ko bai taba zuwa ba yace wannan ya nuna cewa wannan Muhammad fa Qur'anin da yazo da shi gaskiya ne littafin Allah ne sannan wani guri kuma yace rabbul mashariqi
fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun
rabbul mashariqi da rabbul magharibi ubangijin mahuda rana zai yawa ba guda ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba goma ba kuma ubangijin mafada rana ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba biyar ba sai ga calculation nasu suka ce saboda angle of tilt of the earth 23.5 degree angle of tilt. Wanda angle of tilt lokaci annabi ba a san shi ba, because of the angle of tilt kullun rana inda take huduwa ba nan na ta hudo jiya ba, kullun canza take sannu sannu, inda ta hudo bambanta yake yi, bambanta yake yi. Don haka ga wata wuri 30 ta hudo ma, don haka al-masharik mahudayye masu yawa, wal magharib da mafadayye masu yawa, tana da wajen huduwa 360, tana da mawajen faduwa 360. Rabbul mashariki wal magharibi. Sai gashi wani daga cikin su yace, da ibi Muhammad ya karantar da wal bahril masjur.
Wal bahril masjur,
Allah yana rantsuwa da al bahri gulbi al masjur, wanda ake konawa. Tace lokacin annabi ko ba a san wani gulbi da ake konawa ba, sai gashi yanzu an san gulbin da ake kona, ba wanda bai san fitur ba. Shine al-bahar gulbi al-masjur, wanda ake konawa. Gashi dare da rana cikin kona shi ake yi ko? Yace wasaqafil,
wasaqafil marfu,
sa'annan da rufi wanda yake madaukaki, al-marfu wanda aka daukaka, wani wuri kuma ya kira shi mahfuz, wanda yake Allah ya ce muka sanya sama ta kasance rufi wanda yake abin kiyayewa, wanda yake tsare mu. Bala'i yafi bala'i miliyan ɗaya wanda ke zuwa daga cikin sararin samaniya, wannan saman ita take tsare mu. Albarka tafi albarka dubu da ke son ta daga ta bar duniya, ta tafiya ba ta dawowa har abada, amma kuma wannan samar ita ke dawowa da wannan albarkan. Ruwan sama ma da kake kallo wannan saman, idan ruwa suka tashi daga ƙasa suka ji sama, ita ke mayar da su. Annabi yake duk shekara yawan ruwa ɗaya ake yi, ba wata shekara wadda ta fito ta shekara yawan ruwa. Sai gashi kuma sun gano cewa wannan magana gaskiya ce, haƙule ke ni. Hadisi yana a silsilatul ahadisi sahiha, al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi shi ya ruwaito hadisi. Don haka mu duwa mu gani annabinka kada ka rena shi, abinda duk ya faɗi ka yadda haƙule ke ni, gaskiya ne. Da zuwa duniya take ta karkatuwa zuwa ga musulunci. Europe is more open to Islam than ever. The fastest growing religion on earth is Islam. Islam will overtake Christianity by 2060. Ga sunan suna ta fadi. Musulunci kullun ci gaba yake, musulunta ake ta yi, Christianity da sauran addinai suna yi ƙasa. Saboda me suka ci enhancement, 21st century enhancement in science and technology. Ci gaban da ake samu na science and technology kullun gaskata Qur'ani yake yi. Kullun gaskata Qur'ani yake yi don shi ne. Qur'ani ya tabbatar da akwai halittu sam. Sai gashi suna tura Apollo, kamar yadda littafin bayani ko sun tura can sama, sai gashi sun ga wata mata. Wannan matar babu iccen da ya tsawanta cikin garin Sokoto, a Kano, a Kaduna, babu wanda ya tsawanta. Ga ta kwance cikin sararin samaniya can cikin wata, kwance cikin wata, waye kai ta cikin wata ba a sani ba. Ga jirginta nan, wani irin katon jirgi wanda bai da injin, wani technology ne ta yi amfani da shi har ta kai wannan gurin, shekara ta nawa wannan gurin. Ga abubuwan mamaki tare da ita, kuma wannan matar bata mutu ba, ko ba raye take ba. Maganar da Qur'ani ya faɗi, la yamutu na fiha wa la yahya, suka ce ƙarya ne, ya za a yi a ce bai mutu ba ko bai raye? To sai gashi sun gane ta bata mutu ba ko ba ta raye. To kai da ke da irin wannan annabin waye isa? Da haka duk abinda annabi ya faɗa maka, ka ce sami'na wa ata'na, mun ji ko mun yi da'a. Don haka daga hannu ka roƙi Allah, sa'annan ga addu'ar iyaye ga ɗiyansu, ita ma karɓaɓɓa ce. Annabi ya ce kun iyaye yana cikin sunan Abi Dawud, yace idan kun tashi roko ko da yaro ya maka laifi, kada ka ce shege dai iska lalataccen yaro Allah dai shi dai ma kai wanda a kada kai wannan, akwai sa'atul ijaba kullun cikin yini. Ke uwa da ke dace kina cewa shege tsawo, ba da ka dace da wannan sa'a, ka dace da ita, kana ce ma yaro dai iska, wallahi sai kai hawaye, sai makihinka ya tausaya maka, domin yaron zai zama hatsabibi. Sannan uwa kullum da uba su daga hannu su ta roƙon ma ƴaƴansu albarka, su ta roƙon ma ƴaƴansu albarka, kuma su ta roƙon ma ƴaƴansu arziki. Muna da misallai, bamu da lokaci, misallai ne da dama waɗanda ga su inda iyaye suka roƙon ma ƴaƴansu arziki, ƴaƴan suna cikin matsiyacin talauci, amma kuma ƴaƴan suka zama wani babban abu. A nan Sokoto yana da dattijon da yana da haƙuri, zai isko ni ba lafiya, ya haƙuri ya juya ya koma. Ban taɓa jin yayi baƙar magana ba, domin wani idan ya zo ita ran da kai baka da lafiya sai ya buga a share ya koma, ko to bai taɓa kushi ba. Yace to a shi ka gane shi na yi ma ɗanka, ya karɓa ya ma yaron. Yaron sana'ar da yake yi, wallahi nan gurin duk wanda ya ga wannan sana'ar sai ya zubar da yawu. Amma bana gashi a cikin garin Sokoto nan, yaron bara ma dai sai da ya kai uban Makka miliyan takwas, ya kai wa Makka miliyan takwas takwas, haka ya kai su Makka, ko su hudu ne ko biyar ko nawa ne namanta. Sannan ya sai wani gida miliyan 60 da wani abu, kuma yana nan in naci ya zo nan gobe zai zo ya bada shaida. Don haka addu'ar iyaye ga yaya ita ma tana karɓuwa. To gashi lokaci ya tafi, ba mu kada ba mu ko addu'a ko daya ba bayar ba, akwai addu'o'i waɗanda zan bayar, akwai waɗanda ko ba zan bayar ba, amma dai akwai waɗanda zan baku ko da ƙwarori ne kaɗan ku riƙa su ma. Ga lokuta waɗanda zan baku su ma ku riƙa, ku je ku roƙa ku gani, nan za ka yi imani da cewa lalle sama da ƙasa suna da mahalicci. Ko mahalicci ya isa, ko mahalicci wanda ya isa, wanda yake ala kulli shay'in qadir, sama da ƙasa kullun tasbihi suke ma Allah. Ruwan da kake sha gabanin ka sha su sai sun yi ma Allah tasbihi, sun tabbatar da huwa ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai, ba abin da ya buwa ya Allah. Ana nuna mini lokaci tun dazu, kuma gashi ina da baki, akwai bukata ya zama tun mutum mu saukar da su. To bisa ga wannan insha Allahu ta'ala yau anan za mu dakata da karatunmu, idan akwai bukatar addu'o'in gobe sai in faɗi gabanin fara tafsirin mu, in ko ba bukata sai mu fara tafsirin mu kuma. Lokaci ya ƙure. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah ka sa mu rayuwar mu albarka, Allah ka sa mu rayuwar mu albarka, Allah ka ƙara muna arziki, Allah ka ƙara muna buɗi, Allah ka ƙara muna buɗi, Allah ka tsare mu daga dukkanin sharri. Yan uwanmu da suke gabas cikin Sokoto, Katsina da Zamfara, Naija da sauransu, kamar Borno da sauransu, inda yake akwai tashin hankali, da ma waɗanda suke cikin Nijar da sauran ƙasashe na duniya gabaki ɗaya, ya Allah kai musu mafita, ya Allah kai musu mafita, ya Allah kai musu mafita. Waɗannan baƙin namu da suka taso suka yi ɗauko tattaki daga Kano har Sokoto, ya Allah ka sa mu wannan tafiyar ta su albarka ka sa mu rayuwar su albarka ka sa mu rayuwar su albarka wadanda suka aiko su ya Allah ka kara musu albarka ya Allah ka kara musu albarka ya Allah ka kara musu daukaka ya Allah ka tsare su daga dukkanin shari ya Allah ka tsare su daga dukkanin shari ya Allah ka biya muna dukkanin bukatun mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya ka gafarta musu mu da muke raye ka sa mu cika da imani mara lafiyar muka ba su lafiya gobe kiyama ga baki ɗayan mu ka ta yadda mu muna makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.